من يهدي ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ɗan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya bamu ikon halartar wannan majalisi mai albarka na masallacin asibitin koyarwa na garin Azare jahar Bauchi majalisi da muke karanta sirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga littafin nurul yaqin fi sirati sayyidil mursalin wannan majalisi shine na 119 a wannan yammaci na juma'a 19 ga watan rajab hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1447 wacce take daidai da 9 ga watan janairu na shekara ta 2026 miladiya idan ba a mance ba a majalisin da ya gabata bayani da muke yi dangane da hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ya bada labarin yanda aka yi mi'raji da shi ma'ana aka tashi da shi zuwa sama mun ga yadda suka yi ta zuwa suna neman izini shi da mala'ika Jibrilu sama ta daya ta biyu har zuwa ta bakwai ana buɗe musu suna wucewa bayani ya kai mu ga inda suka isa gurin wata bishiya da ake kiranta Sidratul Muntaha yace thumma dhahaba bi ila Sidratul Muntaha sai aka tafi da ni zuwa ga Sidratul Muntaha a samai ta bakwai kenan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace sai aka tafi da shi zuwa ga Sidratul Muntaha ita ce wacce ake kiranta da magaryar tikewa bishiya ce wacce take mai girman gaske wadda duk wani abu da zai tashi daga ƙasa yayi sama wannan bishiya ita ce iyakarsa baya zarme ta baya wuce ta to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai aka tafi da shi zuwa ga wannan bishiya da ake kiranta Sidratul Muntaha yace fa idza awraquha ka adhanil fiyala da aka isa da shi ga wannan bishiya sai ya ga ganyayyakin wannan bishiya din kaman kunnuwan giwaye wato falafala wa idza thamaruha kal qilali sai ga ƴaƴanta kuma ƴaƴan ita wannan bishiya kamar kattikattin durum sune kilal kilal jam'i ne na kulla kamar yadda muka yi bayani kulla kuma shine durum guda kato annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza kana al-ma'u kullataini lam yahmil al-khabar idan ruwa yawansa ya kai yawan durum biyu kattin durum guda biyu to wannan ruwan baya daukan najasa ma'ana in najasa ta shiga kadan za ta nashe cikin ruwan ba za ta yi tasiri wa ruwan ba zai hana ruwan ai amfani da shi ba wajen alwala tsarki wanka to ƴaƴan ita wannan bishiya ta Sidratul Muntaha annabi sallallahu alaihi wasallam ya siffanta su da girman durum durum wato katikati ne ƴaƴanta. Yace falamma ghashiyaha min amri rabbi ma ghashiyaha taghayyarat. Yayin da mai lullubewa ya lullube wannan bishiyar na daga al'amarin Ubangijina, menene mai lullubewa da ya lullube wannan bishiya? Malamai suka ce haske. Fuka-fukan mala'iku sun yi inuwa ma ita wannan bishiyar da ake kiranta Sidratul Muntaha. Daga nan kuma hasken ke ɓuɓɓugowa yana sauka kan wannan bishiyar. To shi ne abin da ya lulluɓe wannan bishiyar na daga al'amarin Ubangiji. Allah bayyana mana wannan cikin Alƙur'ani. Faghashaha ma ghasha, sai mai lulluɓewa ya lulluɓe ta, ya lulluɓe Sidratul Muntaha. Menene mai lulluɓewa? Malamai suka ce haske. Haske sai ya lulluɓe wannan bishiya ta Sidratul Muntaha daga al'amari na Ubangiji, bisa ga umarni na Ubangiji. Annabi ya ce ta gayyara, sai wannan bishiya ta canja da haske ya sauko dangane da umarni na Ubangiji. Ya lulluɓe wannan bishiyar, take wannan bishiya sai ta canja. Wasu malaman suka ce abin da ya lulluɓe bishiyar shimfiɗi ne na zinari, ya sauko daga al'amari ko umarnin Ubangiji sai ya lulluɓe wannan bishiyar. To yana lulluɓe ta, take sai ta canja. فما احد من خلق الله يستطيع ان ينعتها من حسنها. لوكacin da wannan abu ya sauko ya lullube ta bisa ga umurni na Ubangiji, annabi yace babu wani cikin halittun Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ke rayuwa a sararin samaniya ko ke rayuwa a ban kasa da zai iya siffanta maka wannan bishiyar saboda tsananin kyanta. Da wannan abu ya sauko ya lullube ta, imma ko haske ne kamar yadda wasu malamai suka faɗi, ko kuma shimfiɗin zinari, to babu wani cikin halittun Ubangiji da zai kalli wannan bishiyar ya iya baka cikakken bayani dangane da siffarta saboda tsananin kyanta. Idan zai siffanta maka ita, ba zai yiwu ya kwatanta maka ita yadda ya kamata ba, dole zai rage wani abu. Sawa'un cikin mutane ne ko kuma cikin mala'iku, babu wani cikin halittun Ubangiji da zai iya siffanta maka wannan bishiya saboda tsananin kyanta da girmanta da buwayarta da yadda ta bunƙasa, ta watsu, ta yi rassa da ganyoyi suka bazu, ta yi yabanya, ta ƙayatar, ta burge. To duk wanda zai kalle ta ba zai iya siffanta ta cikakkiyar siffantawa yadda ya kamata ba. Inji annabi sallallahu alaihi wasallam, yace fa auha Allahu ilayya ma auha. To a jikin wannan bishiyar sai Allah madaukakin sarki ya mun wahayin abin da ya mun wahayi. Anan annabi bai bayyana menene Allah madaukakin sarki ya masa wahayi a kansa ba, ya dai yi ishara cewar Allah subhanahu wa ta'ala ya masa wahayi bisa ga abin da ya masa wahayi. Menene ya masa wahayi bai bayyana ba. Shine malamai suka ce oye, abin da aka masa wahayi da yayi a wannan gabar na nuna girman wannan abu. Kenan an masa wahayi dangane da wani abu mai girma, to saya abin na nuna girman wannan abu. Inji malamai, yace fa farada alayya wa ala ummati 50 salatan fi kulli yawmin wa layla. To a wannan wahayi da aka masa, cikin abubuwan da aka masa wahayi, sai ya ce fa farada alayya, sai Allah ya farlanta mu, wa ala ummati da al'ummata 50 salatan, sai Allah ya farlanta mu ni da al'ummata salloli guda 50. A nan ne aka yi umarni wa annabi yana yin salloli guda 50 da shi da al'ummarsa, fi kulli yawmin wa layla, a dukkan wuni da dare. Cikin dukkan wuni da dare Allah ya farlanta masa yin salloli guda 50. To yanzu annabi ya karɓi wahayi a gurin Ubangijinsa subhanahu wa ta'ala, daga cikin abin da aka masa wahayi annabi ya ambaci salloli guda 50 da aka farlanta masa shi da al'ummarsa suna yi a wuni da dare. To yanzu me ya rage? Annabi zai dawo. Tunda ya je ya ga samman nan guda 7 ɗaya bayan ɗaya, sannan ya je ya ga wannan bishiya mai kasaita wacce take mai ban ƙaye mai burgewa ga duk wanda ya kalle ta, wacce ake kiranta da Sidratul Muntaha, har ma annabi ya siffanta mana ganyenta da kuma ƴaƴanta. Sannan aka masa wahayi dangane da wani al'amari mai girma, kuma aka farlanta masa salloli guda 50 da shi da al'ummarsa a wuni da dare. To yanzu abin da ya rage, annabi zai sauko ya dawo. Yace fa nazaltu ila Musa, sai na kama hanya ta dawowa, saukowa kenan. Ya baro Sidratul Muntaha, tunda tana can saman sammai ta 7, ya zo sama ta 7 ya wuce ta. A nan ne ya haɗu da annabi Ibrahim alayhi salam, yana jingine da Baitul Ma'mur, shine kamar kwatankwacin ɗakin Ka'aba a ban ƙasa. Shi Baitul Ma'mur ɗaki ne wanda ake raya shi da ibada mala'iku, a yayin da ɗakin Ka'aba kuma ɗaki ne da mutane ke raya shi da ibada a ban ƙasa. Wancan a sararin samaniya mala'iku na raya shi da ibada, kwatankwacinsa kuma a ban ƙasa ɗakin Ka'aba da mutane ke raya shi da ibada. Annabi ya wuce sammai ta 7 inda ya haɗu da annabi Ibrahim alayhi salam. A nan ne ya ga annabi Ibrahim na tsaye jikin Baitul Ma'mur, ya jingina gadon bayansa jikin Baitul Ma'mur, ya sauka sai ya zo sama ta 6. Ya ce fa nazaltu ila Musa, na sauko na wuce sama ta 7 na zo ta 6. Annabi Musa, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ya haɗu da shi a sammai ta 6. To da yazo sai ya riske shi a inda ya haɗu da shi karon farko lokacin da suke hawa. To yanzu kuma yana saukowa, ya sake haɗuwa da annabi Musa alaihi salam a inda ya haɗu da shi a karon farko lokacin da suke hawa, sammai ta 6 kenan. Faƙala, sai annabi Musa ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ma farada rabbuka ala ummati, menene ubangijinka ya farlanta wa al'ummarka? Ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam. Ɗan uwa, wannan zai nuna mana cewar annabawan Allah ba su san gaibu ba, saboda yanzu abin da aka farlanta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, annabawan nan ba su sani ba. Dan da sun sani, annabi Musa alaihi salam ba zai tambayi manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam dangane da abin da aka farlanta masa. Kaga wannan na tabbatar da aya ta Al-Qur'ani da Allah madaukakin sarki ke cewa qul la ya'lamu man fis samawati wa man fil ardi al-ghaiba illa Allah, kace babu wanda ya sani, wanda ke sararin samaniya babu wanda ya san gaibu, haka wanda ke ban kasa babu wanda ya san gaibu sai Allah. La ya'lamu man fis samawati wa man fil ard, wanda ke sararin samaniya da wanda ke ban kasa ba su san gaibu ba sai Allah shi kadai. To shi yasa annabi Musa alaihi salam ke tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, menene ubangijinka ya farlanta wa al'ummarka? Saboda bai sani ba, abu ne wanda ya faru tsakanin annabi da ubangijinsa, ta yadda sauran annabawa ba su sani ba. Kaga abu ne wanda yanzu a gaibu ne a gare su. Qultu, annabi ya ce, sai na ce, zai ba wa annabi Musa amsa kenan, 50 salatan, abinda ubangiji na ya farlanta mun salloli 50 ne. Kaga wahayin da aka yi wa annabi ya saya shi, inda ya ce fa auha Allahu ilayya ma auha, ayat Qur'ani ta ce fa auha ila abdihi ma auha, Allah madaukakin sarki sai ya yi wahayi wa bawansa abinda ya masa wahayi. Wani abu ne Allah bai bayyana ba, annabi shi ma anan bai bayyana ba, duka dan dai a nuna maka girman abinda Allah yi wa annabi wahayi, kuma tsakanin Allah ne da manzansa sallallahu alaihi wasallam, shi yasa sai aka saya. To anan ma annabi Musa alaihi salam da ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da abin da aka farlantawa al'ummarsa, annabi sai ya bada labari bisa ga salloli guda 50, bai bayyana wancan wahayin da aka masa ba saboda wancan tsakaninsa ne da Ubangiji. Kenan bai shafi al'ummarsa ba. Yace 50 salatan, salloli guda 50 Allah madaukakin sarki ya farlantawa al'umma ta auni da dare. Kala sai annabi Musa alaihi salam yace irji ila rabbika fasalhu takhfifa fa inna ummataka la yutiquna dhalik, koma gurin ubangijinka, inji annabi Musa yace irji ila rabbik, koma gurin ubangijinka. Yake ga annabi sallallahu alaihi wasallam, fasalhu takhfifa, ka roke shi ya sassauta wa al'ummarka, waɗannan salloli 50 din sun musu yawa, ka koma ka roki ubangijinka ya sassauta wa al'ummarka. Fa inna ummataka, saboda tabbas lallai al'ummarka, la yutiquna dhalika, ba za su iya wannan ba. Salloli 50 a wuni da dare al'ummarka ba za su iya ba. Ka koma gurin ubangijinka ka nemi sassauci a sassauta waɗannan salloli 50 din a rage shi. Sai kafa hujja da gogayya da yayi da banu Isra'ila, shi annabi Musa. Dalilin da yasa yake ba wa annabi sallallahu alaihi wasallama shawari akan ya koma gurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya rage adadin waɗannan salloli wa al'umma annabi, saboda shi yana da gogayya, wato yana da experience da yayi mu'amalanci banu Isra'ila da shi. Yace fa inni qad balawtu bani Isra'ila qablaka wa khabartuhum, yace saboda ni dangane da al'amarina na jarrabi banu Isra'ila, na sanya su cikin jarrabawa da tashin hankali lokacin da na ba su labarin da ya zo zamanto musu jarrabawa dangane da ibadar da aka wajabta musu, kuma da yawa suka zo abin yayi ta wahalar da su. To ina da gogayya a wannan fagen, saboda haka ina baka shawari ka koma gurin Ubangijinka ya sassauta ya rage wa al'ummarka. Kala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace faraja'tu ila rabbi, sai na koma gurin Ubangijina. Kenan sai sake komawa ya wuce sama ta shida, ya tafi sama ta bakwai, ya wuce ta yaje inda suka gana da Ubangiji, inda aka bashi wannan salloli guda 50. Yace wa qultu lahu, sai na ce masa, yace wa Ubangiji kenan, ya rabbi, ya Ubangiji na, khaffif an ummati, ka sassauta wa al'ummata, wannan salloli 50 din da ka farlanta musu guda 50 a wuni da dare, ka sassauta musu. Annabi sallallahu alaihi wasallama yace fa hatta anni khamsan, sai Allah ya sauke mun 5 daga ciki, ma'ana aka rage 5. Da an farlanta su salloli 50, yanzu an rage 5, saura 45, an rage masa salloli 5 wa al'ummarsa. Yace faraja'tu ila Musa, sai na koma ga annabi Musa alaihi salam, fa qultu hatta anni khamsan, sai nake ba annabi Musa labari kan cewar an rage mun salloli guda 5, an sauke mun su, an cire mun su. Kala sai annabi Musa ya ce inna ummataka la yutiquna dhalika farji ila rabbika fasalhu takhfifa, ya ce tabbas al'ummarka ba za su iya wannan ba. Salloli 45 din ke su din ma sun yi wa al'ummarka yawa. Farji ila rabbika, koma gurin Ubangijinka, fasalhu takhfifa, ka sake roƙonsa ya ƙara sassautawa, a sassauta su daga 45. Kala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce falam azal arji'u baina rabbi ta'ala wa baina Musa hatta qala subhana ya Muhammad innahunna khamsu salawatin kulli yawmin wa layla likulli salatin 10 fatilka 50 salatan. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ban gushe ba, ina kai kawo tsakanin Ubangijina madaukaki da annabi Musa. Yanzu an maida sallolin sun da 45, da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma zai wuce, annabi Musa ya kara tambayarsa, salloli nawa aka rage wa al'ummarka? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce salloli biyar. Yanzu saura 45 yace a sun yi wa al'ummarka yawa, ko ma dai a sake ragewa. Ni na san gwagwarmaya da wahala da na sha da Bani Isra'ila bisa ga sallah, ko ma Ubangijinka ya sake rage su daga 45. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma gurin Ubangiji subhanahu wataala, Ubangiji ya rage su suka dawo 40. Ya sake saukowa zai sauka, sai suka sake haduwa da Annabi Musa a sama ta shida. Annabi Musa alaihi salam ya tambaye shi yanzu saura nawa? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce saura 35 an sake ragewa. Yace a 35 sun yi wa al'ummaka yawa, koma gurin Ubangijinka ka sake roƙonsa ya sake sassauta musu. Bai gushe ba yana ta kai kawo tsakanin Ubangiji subhanahu wa ta'ala da Annabi Musa har sallolin nan suka dawo saura guda biyar. Saura salloli guda biyar. Ya sake saukowa da salloli guda biyar. Annabi Musa alaihi salam ya ce yanzu saura nawa? Annabi ya ce saura salloli guda biyar. To a nan ne Ubangiji subhanahu wa ta'ala ce ya Muhammad, ya kai Annabi Muhammad, innahunna khamsu salawat, lalle waɗannan salloli da aka farlanta maka kai da al'ummarka salloli ne guda biyar. Azhar, la'asar, maghriba, isha'a, suba, kulli yawmin wa layla, a kowane wuni da dare. Kaga a wuni ana sallatar azhar da la'asar, a dare kuma ana sallatar maghriba da isha da asuba, a wuni ana sallatar salloli biyu, a dare kuma ana sallatar salloli uku. Idan muka kula zamu ga hikima ta Ubangiji yanda ya kasa sallolin nan, sallolin wuni da kuma na dare. Ya zama sallolin wuni ba su kai na dare yawa ba, na dare sun fi na wuni yawa. Me yasa? Allah maɗaukakin sarki, ai wuni ya sanya shi lokaci ne da bayi za su nemi abin da za su rayu da shi. Wa ja'alna an-nahara ma'asha, Allah ya ce mun sanya wuni ya zamanto lokaci na neman ma'asha, abin da za a rayu da shi, abin da za a ci, abin da za a biya bukatu, abubuwan masarufi. To sai aka takaita salloli na wuni din saboda bawa ya samu wadataccen lokaci na neman abin da zai ci bisa ga rahama irin ta Ubangiji. Dare kuma tunda lokaci ne na hutu, bawa zai iya samun daman yin sama da salloli biyu. Sai aka sanya sallolin dare guda uku. Waja'alna al-laila libasa, yace waja'alna nawmakum subata, an sanya dare zama sitira gare ku, kuma lokaci ne na hutu. Sai aka sanya hutun naku bacci ya zamanto hutu ga gangan jikukunan. To sai zamanto mutum kafin ya kwanta bacci zai samu daman yin salloli biyu, in ya kwanta bacci ya tashi da nishadi zai samu daman yin sallah guda. Sai aka sanya sallolin dare suka fi yawa saboda shi babu wani abu da bawa zai yi da dare da ya wuce hutu. Rana kuma lokaci ne na neman abin da za a rayu da shi. Sai aka takaita sallolin. To shi ne Allah ya kira Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lallai su salloli ne guda biyar a wuni da dare, amma kuma li kulli salatin ashr, kowace sallah cikin salloli guda biyar din nan tana da kwatankwacinta guda goma. Kaga yanzu idan mutum ya sallaci sallah asuba guda, kamar ya sallaci asuba goma ne. Idan ka zo ka sallaci sallah azhar, kamar ka sallaci azhar goma ne. Haka la'asar, haka maghriba, haka isha, shine li kulli salatin ashr, fatilka 50 salatan, in an hada su ne za su baka 50 din dai da aka farlanta mana a matakin farko. Kenan dai yanzu duk wanda ya sallaci salloli guda biyar din nan da rukunansu, da sharuɗansu, da wajibansu, da ladubansu, kamar ya sallaci salloli 50 ne a wuni da dare, zai samu ladan wanda ya sallaci salloli 50. Saboda duk sallah ɗaya in ka yi ta tana daidai da salloli guda goma. Yanzu magariban nan da muka yi ta ƙasa da minti 30 baya, kamar mun yi magariba goma ne. Amma wannan ga wanda Allah ya masa taufiki ya yi sallar yadda Ubangiji yake so yadda da ita. Shi yasa ake so bawa idan ya zo zai yi sallah ya yi ƙoƙarin samun nutsuwa cikin sallah, wallahi da yawa daga cikin masu sallah zaka ga yin ta kawai suke yi. Inda zaka fahimci haka, ka tsaya kai kallo idan liman yayi sallama masbuqai wanda za su tashi rama sallah, wallahi wani kasa da minti ɗaya zai rama maka raka'a, kasa da minti ɗaya, wannan ko shi aka bashi wannan sallah ai ba zai karba ba, ballantana ubangiji wuru kamar wanda yake sallah akan kaya, kamar wanda ake tsikara masa allura, kamar wanda wuta take gasa shi take kona shi war assalamu alaikum assalam gur ya tashi ya wannan sallah wa zai karbe ta, aikin banza ne. Ai mun san hadisin musi'u salatihi na Abu Huraira, wanda yayi sallah a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yazo yayi sallama annabi ya ce irji fa salli fa innaka lam tusalli, koma kai sallah saboda kai ba kai sallah ba. Ya koma ya sake yi karo na biyu, yazo yayi sallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, manzon Allah ya ce masa koma kai sallah saboda kai ba kai sallah ba. Ya koma ya ƙara yin sallar karo na uku, yazo yayi sallama annabi sallallahu alaihi wasallama, annabi ya ce koma kai sallah saboda kai ba kai sallah ba. Yace ya Rasulullah babu wata sallah da na iya banda wacce kaga nayi ta hasso uku din, koya mu, shine annabi ya koya masa yadda ake sallah. To saboda haka duk wanda bai yi sallah yadda annabi ya koya wa mutumin nan ba, bashi da sallah da shi da wanda bai yi sallah ba duk daya, saboda annabi cewa mutumin nan yake kai ba kai sallah ba, ake na wanda zai zo yi sallah wur bai yi sallah ba, wannan ladan salloli guda goma da zai samu a sallah daya ya asarar ta, kaga wannan babban asara ne. Kuma duka sallar nan da zaka yi wallahi ba zai dauke ka sama da minti goma ba. To saurin me kake yi, gaggawan me kake, ci da zucin me kake, ka nitsu kai sallar nan yadda ya kamata duk tsayin lokaci dai da zaka dauka, wallahi ba zai fi minti goma ba, kai ka gama ka tafi sha'aninka, abinda zaka je ka kifi kansa zaka yi awowi a kansa kana yi ba mai daga ka. To minti goma ne kake kyashin su, ka samu cikakkiyar nitsuwa, kai cikakkiyar sallar da zaka dace ubangiji ya karbe ta, aninka maka sau goma, wani ma za a ninka masa sama da goma, wani za a ninka masa sau hamsin, sallah ɗaya ce amma za a ninka masa ita sau hamsin, wani za a ninka masa sau ɗari, wani sau ɗari biyu, wani sau ɗari uku, sallar ishan nan da za mu zo mu yi nan gaba kaɗan cikin ikon Allah, wani in ya dace sai ka ga an ninka masa sau ɗari, wani sai a ninka masa ɗari biyu, wani ɗari huɗu, wani ɗari biyar, wani ɗari bakwai, wallahu yudha'ifu liman yasha, wani Allah yana ninninka ma wanda ya ga dama, ninninkawan ya rata da abubuwa guda biyu ne. Na farko ikhlasi, wannan sallar kana yin ta ne don Allah, kana neman yadda Allah. Na biyu kuma kyautata sallar da yin ta yadda annabi ya yi, tunda ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli, ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina yi. To wanda zai yi sallah cika waɗannan sharuɗa guda biyu, to da yardar ubangiji ninkawansa zai iya zarma goma, ubangiji zai iya ninka masa zuwa ɗari. Kuma idan akwai masu takawa cikin masallatan nan, wani za a iya kai nasa ma ɗari bakwai, saboda inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqina, ai kawai Allah na karɓa ne daga masu takawa. Saboda haka idan bawa ya zama mai takawa, Allah na ninninka masa ibadansa ninkin ba ninkin sama da yadda yake ninka wa sauran bayinsa. To amma dai mafi karanci shine mutum ya samu ninki guda goma nan, kowa zai samu, amma bisa ga sharaɗin ibadattasa ya yi ta tasallar gwargwadon yadda annabi ya karantar da ita, gwargwadon yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi. Amma matuƙar bai haka ba, wannan ninkin ya rasa shi, zai iya rasa ladar sallar ma gaba ɗaya. Allah maɗaukakin sarki ya tseratar da mu. A nan da Allah maɗaukakin sarki ya annabi wannan bayani, to bisa ga rahama ta ubangiji subhanahu wa ta'ala, yanzu wannan cewa da aka yi salloli guda biyar ɗin nan a je a yi su, amma ana da ladan salloli hamsin, wannan sassauci a sallah aka yi, to don rahama irin ta ubangiji sai ubangiji ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallama sauran ibadun ma za a mu'amalanci bayi irin wannan mu'amala. Shine anan sai annabi ya ce, sai aka ce masa wa man hamma bi hasanati, duk wanda ya kudiri aniyar aikata wani aiki kyakkyawa, falam ya'malaha, sai fasa bi aikata ba, kutibat lahu hasana, to za a rubuta masa lada guda daya. Za ka fita daga gida yau juma'a sai kace yau din nan rana ne wanda yake mai girma ina ga akwai bukatar ko sadakar naira 200 ne ka sa naira 200 ka sa aljihunka ka fito baka isa masallaci ba sai ka tuno ashe fa baka sai magin miya ba kuma ba komai da ya saura a hannunka sai 200 ne sai ka fasa kace bari 200 nan na tashi koma gida in sai magi ai da ka yi niyya za ka yi sadaka da 200 to anan za a baka lada guda sai sallaka ka sai maginka ka koma gida ka fita da lada guda saboda me ka kudire aniya kuma ubangiji ya ce duk wanda ya kudire aniyar aikata kyakkyawa guda daya sai bai aikata ba wani dalili ya hana shi aikata sawa'un dalilin wani uzuri ne ya kullo masa ko kuma shaytan ne zo ya saka masa ka san ash-shaytanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsha disan da ka kudire aniyar zakai wani abu musamman abin da ya shafi dukiya shaytan zai ta maka tilawar talauci wallahi zaka rasa fa kullun kai dai ka cire ka bayar wallahi zaka shiga halin niyasu zaka zo fa ka rasa yaya zaka yi kana da mata fa kana da yaya akwai dangi akwai dawainiyoyi akwai hidindimu kullun tilawar shaytan da yake yi wa dan adam kuma duk dukiyar da ya tara shaytan ba zai gushe ba yana masa wannan kudu ba din sai ya ta san mu zai yi abu sai shaytan ya ce ga kaza fa baka ma yi kaza ba fa kaza da kaza fa suna jiranka ka tuno waɗanda suke karkashinka baka sayo kaza ba baka yi kaza ba sai ya fasa to bisa ga rahmatar ubangiji koda kudu ba ce ta shaytan ta sa bawa da ya kudiri zai aikata aikin alkhairi ya fasa bisa ga rahmatar ubangiji za a bashi lada guda aka ga annabi wannan wa man hamma bi hasanatin falam ya'malha duk wanda ya tasan ma'aikata kyakkyawa guda daya sai bai aikata ba kutibat lahu hasana za a rubuta masa lada cikakkiya guda duk da bai aikata ba din Allah madaukakin sarki ya ce wa man hamma bi hasanati duk wanda ya kudiri aikata kyakkyawa guda daya fa amilaha kuma sai aikata ta ka kudiri aniyar zaka yi sadaka kuma sai kai sadaka ka kudiri aniyar zaka yi karatun alqur'ani sai kai karatun alqur'ani Allah ya ce kutibat lahu ashara za a rubuta masa lada goma ninkin wannan aiki har sau goma yanzu wanda ya ciyar da naira 100 za a rubuta masa ladan wanda ya ciyar da naira 1000 shine man hamma bi hasanatin duk wanda ya tasan ma'aikata kyakkyawa guda fa amilaha kuma sai ya aikata ta kutibat lahu ashara za a rubuta masa kwatankwacin wannan aiki da yayi guda za a rubuta masa lada har sau goma wanda ya fada naira 1000 sadaka fi sabilillahi ma mabukaci ko kuma wani aiki na addini zai wayi gari kamar ya bada 10,000 wanda ya bada 10,000 za a wayi gari kamar 100,000 ya bayar shine kutibat lahu ashara za a rubuta masa goma lada goma sakamako goma na wannan aiki da yayi kaga kenan wannan ka'ida ce ubangiji ya sa bata takaita da sallah tunda a baya an ce duk wanda yayi sallah daya za a bashi na dan kwatankwacin ta sau goma to sai Allah subhanahu wataala bisa ga rahama irin tasa yake bayyana wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa wannan rahamar tasa bata takaita ga sallah ba wannan falalar tasa bata takaita da sallah ba hatta sauran ayyuka da bayi za su yi in kai niyyar zaka aikata kyakkyawa kwaya daya kuma ka aikata to za a baka kwatankwacin sa sau goma na dan kwatankwacin wannan aiki har sau goma yace wa man hamma bi sayyi'ati duk kuma wanda ya kudiri aniyar aikata mummuna wannan cewa da annabi sallallahu alaihi wasallama yake bada labari da Allah yake masa wa man hamma bi hasanatin fa amilaha kutibat lahu asharan ay qur'ani ma ta tabbatar da haka man jaa bil hasanati falahu ashru amthaliha wanda yazo da kyakkyawa kwaya daya yana da kwatankwacin ta sau goma kwatankwacin ta har sau goma ma'ana ladan kwatankwacin ta har goma za a bashi ladan kwatankwacin ta har goma kamar yadda muka buga misali a baya to sai ya ci gaba da ce masa wa man hamma bi sayyi'ati duk kuma wanda ya kudiri aniyar aikata sabo aikata zunubi kwaya daya falam ya'malha sai kuma bai aikata wannan sabon ba ya fasa to nan lam tuk tablahu shay'an ba za a rubuta masa komai ba ba zunubi ba lada lalahu wa la alayhi ya bi tasalin alin ba za a rubuta masa lada ba da a zuciyarsa ya kudiri aniyar ya shiga gidan nan ya sata kuma kawai sai ya ji ya fasa to nan ba zunubi ba lada to amma anan ƴan uwa akwai hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda aka samo daga Abu Bakar ta Nufay bin al-Harith Allah yarda da shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa idhal taqal muslimani bi sayfayhima fal qatilu wal maqtulu fil nar idan musulmi guda biyu suka hadu da takubbansu wannan musulmi ne yana rike da takobinsa wannan ma musulmi ne yana rike da takobinsa suka yi fada tsakanin su wannan nasaran wannan sai ɗaya ya kashe ɗaya annabi yace fal qatilu wal maqtulu fil nar da wanda ya kashe da wanda aka kashe shi duk suna wuta inji annabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar ta sai abun ya bashi mamaki yace ya rasulullah hadhal qatil fama balul maqtul shi fa wannan kisan kai yayi kuma an san dama illar kisan kai shi dan an ce yana wuta wannan ba abun mamaki bane to amma shi wanda aka kashe mai laifinsa da zai shiga wuta shi fa kashe shi fa akai sai annabi yace innahu kana harisan ala qatil sahibi shi ma wanda aka kashe yana kwadayin kashe dan uwansa da ya samu dama zai kashe shi bai samu daman bane shi yasa shi din ma shi gauta to abinda zamu fahimta karkashin wannan hadisi ɗan uwa shi wannan da aka kashe ai yayi niyyar mummunan aiki ne amma kuma bai samu ya aikata ba kuma ya shiga wuta an gane bayani nan kuma an ce wanda yayi kudiri aniyar zai aikata mummuna daya sai bai aikata ba ba zunubi ba lada to me yasa a can wanda yayi niyyar kashe ɗan uwansa bai kashe ba ya shiga wuta an gane bayani na abun ya fito tambaya ce nake nan a hadisin nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana cewa Allah ya bayyana masa lokacin da aka ce salloli guda 50 din nan an rage su sun dawo biyar amma ladan 50 din suna nan sai Allah yake bayyana kuma irin falalarsa wa bayi daga ciki ya ce wa man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha duk wanda ya kudiri aniyar aikata sako guda ɗaya sai bai aikata ba lam tuktab lahu shay'an ba za a rubuta masa komai ba ba zunubi ba lada can kuma hadisin Abu Bakar ta wanda Bukhari da Muslim sun fidda shi cikin sahihansu annabi ya ce idan musulmi ya haɗu da ɗan uwansa musulmi suka yi yaƙi da takubba ɗaya ya kashe ɗaya duka suna wuta Abu Bakar ta yi mamaki ya rasulullah wannan kisan kai yayi shi ai ya aikata zunubi dan an ce ya shiga wuta wannan ba an mamaki bane to amma shi wanda aka kashe shi fa shi bai aikata zunubi ba shi me zai sa shiga wuta sai annabi ya ce shi ma yana kwadayin kashe dan uwansa inda ya samu dama zai kashe shi dama ce bai samu bai sa bai kashe shi to ka gani anan gurin fa yana da niyya ya kashe dan uwan nasa amma kuma bai samu ya kashe shi ba amma ya shiga wuta ya za mu yi mu hada waɗannan hadisai an gane bayani to akwai wani hadisi kuma daban da annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah madaukakin sarki yace man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha kutibat lahu hasanatan kamila wanda ya kudiri aniyar zai aikata zunubi sai bai aikata ba za a bashi lada cikakke guda daya ka ganin kuma an ce lam yuktab lahu shay'a, ba za a rubuta masa komai ba. Hadisin Abu Bakar ta kuma an ce ya shiga wuta duk da bai aikata zunubin ba, amma yayi niyan aikata zunubin. Now now shi ya hana shi, shi ya hana shi yin zunubi. Now wannan bai samu yayi satan ba, ya mutu, ya mutu haka. Eh, wannan magana ta fito sosai. Now kuma abin da zaka ce ke ya yara ta ganiya. Now girman ran dan adam ne haka, ya fi sauran zulubai girma haka. Now wannan haka to
now shi wannan aikin da ya kudi ne amma dan su kare a cikin ya din ne ba yana kan bakin sun cewa zai kashi ɗan wannan ka.
Now
shi kun wanda yake ya nuna cewa tsoron Allah da aransa zai din ne wannan.
Tabbas maganan naka hadisan ba su yi karo ba, idan an duba nan an duba nan an duba can, hadisai ne guda uku kuma duka in an duba zahirinsu ba su yi karo ba. Yanzu hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man hamma bi hasadatin falam ya'malaha kutibat lahu, man hamma bi sayyi'atin falam ya'malaha kutibat lahu hasanatun kamila, wanda ya kudiri aniyan zai aikata aikin sako, sai bai aikata ba za a bashi lada cikakke. Wannan malamai suka ce ya ta'allaka ga wanda da yayi niyya zai aikata sai tsoron Allah ya shige shi, sai fasa ta wannan zai samu lada cikakke, zai samu cikakken lada. Kaga wannan muna da misalin sa na kissar da annabi ya bamu na mutane guda uku da suke tafiya dare ya musu, suka shiga kogo na dutse su kwana, in gari ya waye su ci gaba da tafiya, sai shiga ba su dade ba sai wani katoton dutse ya gangaro daga sama sai rufe bakin kogon. To ba su daga kai ba, suna ga kamar ma su sun samu kofa, wani abun tsoro ba zai zo ya cutar da su ba cikin kogon. Suka yi baccin su hankali kwance, gari ya waye sai suke kokarin fita, sai suka fahimci cewar dutsen nan da ya gangaro ya rufe bakin kogon nan ba karamin dutse bane, kawar da shi ba karamin aiki bane. Suka yi su ture shi suka gagara. To shine ɗaya daga cinsu ya bada shawara, yace ba abin da zai kubutar da mu daga wannan kangi da muke ciki face kowa ya tuno mafi nagartan aiki da yayi na alkhairi a rayuwarsa, yayi tawassuli da shi ya roki Ubangiji da wannan aiki, fatan Ubangiji ya bude mana wannan kogo ya kawar mana da wannan dutse mu samu hanya mu fita, saboda ba wanda ya san muna cikin nan za mu iya mutuwa, Ubangiji shi kadai ya san muke cikin nan, to kuma shi kadai ne zai iya ba mu agaji da taimako. To shine kowane ɗaya daga cikinsu ya dinga tuno irin nagartan aikin da yayi, yana tawassuli da shi. Na farko ya tuno cewar yana da mahaifa, wannan hadisi mun sha karanta shi a majalisin nan, yana da mahaifa guda biyu da yake musu da'a, yake musu ladabi, yake musu biyayya, baya fifita kowa a kansu, hatta ƴaƴansa da ya haifa da iyalansa matansa baya fifita su akan iyayensa. To sautari da dama kuma in yazo da abinci sai ya fara ba iyayen sun sha sun koshi abincinsu dama nono, in sun sha sun koshi sauran sai ba iyalansa ƴaƴansa sai su sha. Wata rana ya fita kiyo, daɗin kiyo ya ɗebe shi ya yi nisa da gari bai ankara ba, ashe dare ya yi, sai da ya ga gari ya fara duhu sai fahimci cewa ashe fa dare ma ya yi, da ya duba sai ya ga kuma ratansa da gari da yawa, yanzu kafin ya juya ya koma gari dare zai raba kuma sai ya koma ne dabbobin nan da yaje yayin kiyon su sun ci abinci sun koshi daga gare su za a samu abincin da zai ba iyalansa shine nono to gabanin ya dawo dare ya raba iyaye sun yi ta jira sun gaji har bacci ya dauke su yaya kuma sun gagara bacci saboda yunwa kananin yaya ya iso ya tatsa musu nono kamar yadda ya saba ya zo iyaye sun riga sun yi bacci yaya kuma suna tarabza kuka jikin kafarsa ya basu su sha saboda yunwa sai ga ya dauka ya basu gabanin iyayensa kamar bai girmama iyayen ba ya tashe su suna bacci kuma ya shiga hakkinsu to sai zan shiga tsaka mai wuya sai rike wannan nono a hannunsa yaya na ihu iyaye na bacci har waje dan asuba ana wannan yanayi iyaye suka farka suka ganshi a wannan yanayi suka masa addu'a ta fatan alheri suka karbi wannan nono suka sha sauran ya ba ƴaƴansa suka sha sannan suka yi bacci yace ya ubangiji ina wannan aiki don kai ka bude mana wannan kogo dutse sai ya gusa har suna ganin sararin samaniya amma dai ko kansu ba za su iya sa su fita ba da saura na biyu kuma shine gaban mu ta magana mu yace akwai wata ƴar babban sa wacce a duniya ba wanda yake so kamar ta to ya nemi ta sallama masa kanta yayi alfasha ya saba Allah da ita ita kuma mumina ce mai tsoron Allah ba za a saba Allah da ita ba bata bashi goyon baya ba bata bashi haɗin kai ba har zuwa lokacin da ta samu kanta a matsayi na rayuwa ka san mutum akwai yanayin da zai samu kansa ciki yayi ta tunanin ina zai je ina zai kama ta ina zai fara na rayuwa Allah yakan jarrabi bayi a rayuwa zai iya jarrabanka ta nan ko ya jarrabe ka ta can a rayuwa to sai ta samu irin wannan jarraba abinda za ta tafi karfinta kuma ta rasa yaya za ta yi babu kuma inda za ta fuskanta da ya wuce wannan mutumi dama yana da dangantaka da ita ta jini dan babban ta in bagunsa ta je ba wani babu wata mafita shi ne kawai ta yanke shawari ta je ta same shi ta nemi ya ranta mata wani sashe na kuɗi ya ce shi kan ma barance zai bata ba zai bata kyauta ne amma da sharadi menene sharadi sai ta amsa wa muradinsa in ta amsa muradinsa zai bata ta yi nazari ta ce to ba wani abu ta amsa muradinsa ya ɗauki makudan kuɗaɗe masu tarin yawa na fitan hankali ya danka mata dama shi ne burinsa suka je suka keɓe kansu da shi da ita a gurin da ba mai ganinsu sai Allah ya ce masa yi ƙoƙari fa ko ina ka rufe ta yadda ba mai ganin mu ya ce insha Allah ya rufe ƙofa ya rufe taga ya zo yana ƙoƙarin afka mata ta ce ka tabbatar fa ba a ganin mu ya ce ai na rufe ko ina ta ce ka tabbatar ka rufe ya ce na rufe ko ina ta ce ka bar guri guda ba ka rufe ta ce ina ne ta ce Allah na ganin mu sai imani ya shige shi sai fasa wannan aniya tasa kaga sabo ne ta san ma'aikata har ya zai redi ya yi shiri ba abin da ya rage saura a aikata sabon to da aka masa wa'azi aka masa nasiha sai imani ya shige shi sai fasa sai ce wannan kuɗi da na baki je kina baki fi sabilillah ya mai da sitirar sa ya fita ya tafi abinsa yace Allah in nayi wannan dan kai ku bude mana sai wannan kogo ya bu kaga wannan man hamma bi sayyi'atin fa lam ya'malha kutibat lahu hasanatun kamila wanda ya kudiri aniyar aikata mummuna sabo zunubi sai bai aikata ba za a bashi lada guda kamar wannan mutum yanzu ya kudiri aniyar yin zina sai bai aikata ba amma mai hana shi aikata tsoron Allah to shine fadin annabi cewa duk wanda ya ilifin aikata aikin sabo sai bai aikata ba dan me dan tsoron Allah nan za a bashi lada guda to wannan na farko kenan hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana cewa wanda ya kudiri aniyar aikata sako sai bai aikata ba za a bashi lada guda idan ya zama dan Allah ya fasa idan dan Allah ya fasa to za a bashi lada guda kamar yadda shi wannan mutumin shi ma dan Allah ya fasa kuma har ma yana tawassuli da aikin Allah na karbar addu'arsa da wannan tawassuli da yayin da wannan aiki. wannan na farko ke na biyu kuma wanda muke karanta shi a nan hadisin mu nan da annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana cewa Allah ya ce masa man hamma bi sayyi'ati falam ya'malha kutibat lam tuktab lahu shay'a wanda ya kudiri aniyar aikata aikin sako sai bai aikata ba za a rubuta masa komai ba kenan ba lada ba zini malamai suka ce wannan wanda ya bar aikata aikin sakon ba dan Allah ba da yayi niyya zai aikata sai ya fasa to wannan ba zunubi ba lada amma wanda yayi niyya zai aikata sai ya fasa dan tsoron Allah annan za a bashi lada guda wanda kuma ba dan tsoron Allah bane haka kawai yaji shi ya fasa aikata amma ba wai dan tsoron Allah bane to wannan shi kuma ba zunubi ba lada shine wanda hadisin mu da muke karantawa a nan wanda annabi yake babu labari a kansa ne yake aiki kai kenan wannan ya nuna basikaro ba sai kuma wancan hadisi na uku hadisin Abu Bakarata da annabi sallallahu alaihi wasallam yace in musulmai guda biyu suka hadu da takubban su suka yaki juna daya kashe daya duk suna wuta to yanzu shi wanda aka kashe ai shi bai aikin kisan ba me ya jefa shi cikin wuta annabi yace saboda yana da niyyar kashe dan uwansa shi kuma wannan abin da malamai suka faɗi shi ne idan mutum ya tasan ma'aikata aikin sako yayi shiri har ya shiga ya fara amma bai kai gaci ba to wannan shi ne yake da zulubi saboda wannan ai ya fara ya kan dan uwan nasa ya rike takobin ya fiskance shi ya fara ya kassa shi yasa ya shiga wuta bai dai kai gaci ba ne to shi ne matakai ne guda uku mataki na sama na farko na kololuwa shi ne wanda ya yi nufin aikata sako sai fasa dan Allah wannan yana da lada ɗaya na biyu kuma ya yi nufin aikata sako sai fasa amma ba dan Allah ba kawai shi ya ji kawai ba zai aikata ba ne kawai ya ji a ransa ya fasa to wannan ba zunubi ba lada na uku kuma ya yi nufin aikata sako har ya fara sai wani abu ya zo ya hana shi ya gaza ƙarasawa to wannan yana da zunubi ina fata mun gane ya tafi da kuɗinsa naira 2000 ya je kasuwa ya siyo giya ya zo ya zauna ya zuba giya zai sha a kofi na tangaran sai ya faɗi ya fashe giyar ta zube na hannun nasa ma ya faɗi ya zube yana da zunubi saboda yanzu ba ya fasa aikata zunubin ba ne sawa'un dan Allah ko ba dan Allah ba yana kan gaci ya gagara ne har ma ya fara aikatawan ya gagara Allah bai hukunta dai zai sha giyar ba wannan yana da zunubi to su ne matakai guda uku matakin farko shine hadisin can na Ibnu Abbas mataki na biyu hadisin mu da muke karanta a littafin nan mataki na uku kuma hadisin Nufai'u bin al-Harith Allah madaukakin sarki ya yarda da shi sannan a ƙarshe sai Ubangiji ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama wa man hamma bi sayyi'atin fa amilaha duk wanda ya tasan ma'aikata zunubi aikin sako ya kudiri aniyar aikata aikin zunubi aikin sako fa amilaha sai aikata ta kutibat lahu sayyi'atun wahida za a rubuta masa zunubi guda daya mu duba mu ga rahamar Ubangiji ya kudiri aniyar zai aikata aiki kyakkyawa sai bai aikata ba yana da lada daya ya kudiri aniyar zai aikata aiki kyakkyawa sai aikata za a bashi ninkin ta sau goma ya kudiri aniyar zai aikata aikin sako sai bai aikata ba ba zunubi ba lada ya kudiri aniyar zai aikata aikin sako sai aikata yana da zunubi daya can kuma aikin lada kwaya daya yana da lada goma aikin zunubi kwaya daya yana da zunubi daya shi yasa wani cikin magabata ya ce tir da mutumin da ɗai ɗinsa suka rinjayi goma gomansa an gane wannan kwatance nasa zunubi fa in kai zunubi ɗaya za a rubuta ma in kai zunubi ɗaya za a rubuta ma zunubi ɗaya ne in kai aikin lada ɗaya za a rubuta ma lada goma to ta yaya za a yi wannan da za ana rubuta maka zunubi ɗaya har ya rinjayi wannan da za ana rubuta maka lada goma ta yaya za a yi haka ya faru yanzu sai ka yi zunubi goma a wuni shine zai yi daidai da aikin lada kwaya ɗaya da za ka yi a wuni an gane bayani na yanzu inda zaka yi zunubi 10 a sa a ma'auninka na aikin alhaki, kayi aikin lada kwaya daya a sa a ma'auninka na aikin lada, za su zama sun yi kunnan doki. An gane bayani na? Yanzu inda zaka yi aikin lada guda biyu, kayi aikin zunubi guda biyu, aikin ladan nan zai rinjayi mizaninka na lada, zai rinjayi mizaninka na zunubi. Saboda aikin ladan nan kana da lada 20, aikin zunubin nan kuma kana da zunubi 2, ka san dole 20 ya rinjayi 2. To shi yasa yace tirda mutumin da dai dinsa za su rinjayi 10 gomansa. Kenan in kaga mutum ya shiga wuta ba karamin tantiri bane. Saboda dan zunubi kwaya 1 2 3 da zaka yi, ba za su rinjayi aikin ka alkairi da zaka yi kwaya 1 ba a wuni. Kaddari ma kai zunubi 5 a wuni, aikata aikin sako guda 5, ba zunubi 5 za a rubuta maka ba. To kai aikin lada kwaya 1 za a rubuta ma lada 10, kaga ladan ka ya rinjayi me zunubin ka. To shi yasa in kaga mutum ya shiga wuta tantiri, asalin tantiri. To wannan ƴan uwa yana nuna mana yalwar rahamar Ubangiji subhanahu wa ta'ala. To gabanin mu je ƙarshen hadisi, su wane ne masu rubuta lada da alhakin nan? Ai mala'iku ne ko? Mala'iku su suke, in kai aikin lada mala'iku ke rubuta, in kai aikin zunubi suke rubuta. To yanzu abinda bawa zai kudurce a zuciyarsa na aikata aikin alkhairi, shi ma an ce ai in bai aikata ba za a bashi lada guda ko? Haka in ya kudurta aikin sharri a zuciyarsa, sai bai ya fasa aikatawa dan Allah, nan ma yana da lada guda. In ya fasa aikata kuma ba dan Allah ba, ba lada ba zunubi. Wannan a zuci ne, abin da ke cikin zuci ai Allah ne ya sani. To mala'ikun nan taya za su yi su iya rubuta kudirinka kyakkyawa da mummuna? Tunda ai kudirinka kyakkyawa yana da lada ɗaya, kudirinka mummuna in ka fasa shi dan Allah shi ma akwai lada ɗaya, in kuma ba dan Allah ka fasa ba, ba lada ba zunubi. To ya za a yi mala'ikun nan su gane kudirin bawa cikin zuciyarsa? Alhali abinda ke cikin zuciyarka ɓoyayyen abu ne, za a iya kiransa gaibu, wanda ba wanda ya sani sai Allah. Ya alamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi as-sudur, Allah ya san kha'inatul a'yun, ha'incin idanu, shine magana ido da ake yanzu za ku yi gulman wani da kai da abokinka da ido, kuna kallon juna, ya zo kun gama gulmansa bai sani ba da ido, shi ya kalle ka, kai ma ka kalle shi, kun yi gulmarsa, kun yi maganarsa ba tare da ya sani ba amma da ido. To Allah ya sani, ko da shi bai sani ba, wanda suke kewaye da ku ba su sani ba, Allah ya sani. Taɗin da kuka yi, giba da kuka yi da ido, Allah ya sani. Kha'inatul a'yun wa ma tukhfi as-sudur, da abin da kira zambaye suka boye zukatun su kenan. To mala'iku ya za su yi su san wannan, har su rubuta, tunda su ne suke rubutawa. Ma yalfid min qawlin illa ladayhi raqibun atid, na umurni Ubangiji yake ba su. Kenan Ubangiji zai ce musu, wane ya kudiri aniyar zai aikata kyakkyawa guda amma bai aikata ba, ku rubuta masa lada da ko? Wani ya kudiri aniyar zai aikata mummuna guda amma ya fasa dan tsoro na, ku rubuta masa lada guda. Haka ne, akwai malaman da suke wannan bayani, cewa da abin da suke rubuta suna rubuta ne da umarnin Ubangiji, tunda ba su san abin da ke cikin zukatun bayi ba, Allah shi kadai ya sani. Yana daga cikin ilimin gaibu da Allah ya ce, la ya'lamu man fis samawati wa man fil ardi al-ghaiba illa Allah. Wasu malaman kuma suka ce, a duk lokacin da bawa ya kudiri aniyar zai aikata mummuna, sai iska wacce take a bar kyama ta fuso ta fito, mala'iku sai su ji, sai su banci cewa yanzu mummuna ya niyan zai aikata. In kuma ya kudiri aniyar zai aikata kyakkyawa, sai iska da dada mai kwantar da hankali sai ta buso ta fito, sai mala'iku su bayyana cewa aniyar zai aikata kyakkyawa ne. To anan ko bai aikata ba, za su rubuta masa lada ɗaya. Wancan kuma na mummuna,
idan suka ji shiru sai a zauna ba za a rubuta ba ba za a rubuta lada ba za a rubuta zunubi ba idan kuma suka ji da sun ji iska mummuna ta fito daga bayan da suka ji iska kyakkyawa sai su ce wannan ya kudiri aniyar zai mummuna kuma ya fasa dan Allah sai su rubuta masa lada da haka wasu malaman suka ce wasu kuma suka ce a Allah madaukakin sarki shine yake ba su umurni ya ce wani ya kudiri aniyar zai aikata kyakkyawa guda amma bai aikata ba ku rubuta masa lada da wani ya kudiri aniyar zai aikata mummuna amma ya fasa dan ni shi ma ku rubuta masa lada shikenan sai su rubuta to anan waɗannan bayanai duka sun fito ne daga gurin Ubangiji subhanahu wata'ala ya bayyana wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan na nuna falalar Ubangiji gare mu mu bai falalarsa ne idan kayi kyakkyawa kwaya daya a ninninka maka ladan har goma sannan adalcinsa ne idan kayi mummuna kwada a rubuta maka zunubi daya saboda adalci na Ubangiji subhanahu wata'ala baya zalunta kowa ko dai da kwaya zarra wala yadlimu rabbuka ahada ubangijinka baya zalunta kowa shi yasa in zunubi goma kai zunubi goma za a rubuta maka in sabo 20 kai sabo 20 din za a rubuta maka ba za a rubuta 21 ba saboda me saboda cikan adalci na Ubangiji amma aikin lada kuma idan kai 20 za a rubuta maka lada 200 saboda 10 za a rubuta maka 10 sau 10 100 20 sau 10 200 wannan na nuna falalar Ubangiji gare ni shi yasa duk wanda ya shiga aljanna ya shiga ne da falalar Ubangiji subhanahu wata'ala wanda kuma ya shiga wuta ya shiga ne da adalcin Ubangiji adalci aka masa bisa ga ayyukansa to ina ga ba za mu samu damar kare bayani dangane da wannan hadisi na mi'raji da aka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba saboda kurewar lokaci zamu dasa aya a wannan gabar abubuwan da muka faɗa na dadai Allah ya ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka faɗa bisa kurakurai ko tuntuɓen harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.